sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Alhamis 21 ga watan Disamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don ƙarfafawa mata gwiwa da kuma duba ƙalubalen da suke fuskanta yayin gudanar da ayyukansu.
Don kina gudun zargi, yanzu namiji zai iya shiga Transcorp Hotel ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi. Amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only thing da zai zo zuciyar mutane shine akwai abun banzan da kika je kika.
Sannan za ku ji kiran da iyalan wani ɗan Najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a Saudiya suka yi kan yadda har yanzu ba su samu diyya daga komin Saudiya ba shekaru biyar bayan aukuwar lamarin. Muna kuma tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda Sallama Mini Barma zai gabatar a wannan makon ci gaban tattaunawa ne da shugaban makafin birnin tarayya na Abuja. Kazalika muna tafa da sharhin jaridun kasar Ghana. To amma fa sai mun fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage kada ƙuri'a a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani kuduri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'ummar yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tunda farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an ɗage kada ƙuri'a sau da dama yayin da jami'an diflomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Kasa haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin wakiliyar Larabawa a kwamitin mai ƙasashe 15 ita ce ta tsara daftarin kuma ita ce ke jagorantar tattaunawar. Jakadiyar ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa Lana Nusaiba ta shaida wa manema labarai cewa a matsayinsu na waɗanda suka rubuta daftarin, muna sane kuma muna cikin tattaunawa mai zurfi da ke faruwa tsakanin manyan ƙasashe don ƙoƙarin cimma wani daftari da za a amince da shi. Babban makasudin wannan kuduri shine koyaushe a gwada kuma yayi tasiri mai kyau ga mutanen da suka fi bukata. Jinkirin da aka dade ana yi a rumfunan zabe ya tilasta jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban kasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zabe da dama a kasar ta yankin tsakiyar Afirka sun yi tafawa wajen kada ƙuri'a saboda kalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya kara haifar da damuwa kan sahihancin zaben. Hukumar zaben kasar ta ce a yau Alhamis za a bude rumfunan zaben da ba a sami damar budewa ba a jiya Laraba. Hukumar ta yi alkawarin cewa kowane mai zabe zai samu damar kada ƙuri'a, sai dai daga cikin wasu matsalolin wasu ƙuri'un sun yi dishi-dishi kuma ba za a iya amfani da su ba, sannan wasu mutane ba su ga sunayensu ba a rijistar masu zabe ba. Muhimmin abu dai shine sahihin zabe na ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Afirka wanda albarkatun ma'adananta ke da matuƙar muhimmanci ga tattalin arzikin duniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan da ta rage kai har-har kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar soji mara ƙaƙƙautawa haɗa da sauyin salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa, lamarin da zai tilasta wa Kyiv miƙa wuya ga bukatun Moscow, yayin da alamu suka nuna cewa ana samun takun saka na goyon bayan ƙasashen yammacin duniya. Rasha ta ƙara matsa lamba kan dakarun Ukraine a sassa da dama na sama da kilomita 1,000 da ake fafatawa.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma yanzu bari mu duba wannan rahoto. Iyalan wani ɗan Najeriya da ya rasu a cikin lifta ko kuma na'urar hawa bene a Saudiya sun koka kan yadda har yanzu hukumomin Saudiya ba su biya su diya ba shekaru biyar bayan aukuwar lamarin. sai dai hukumar jin dadin alazan Najeriya ta kasa ta ce hukumar ta sha rubuta wasika zuwa ga hukumar Saudiya amma abin ya ci tura. Daga mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
A yanzu haka dai babu wani cikakken bayani daga hukumomin kasar Saudi Arabia game da biyan diyar Alhaji Kabiru Muhammad wanda ya makali a saman lifta wato na'uran nan mai kai mutane saman bene ya mutu a birnin Makka tun a shekara ta 2018. Iyalan marigayin dai sun ce tun a wancan lokaci sun yi iyayensu a tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger da kuma hukumar alhazan Najeriya, amma har ya zuwa wannan lokaci babu wani bayani. Malam Yahaya Abara Idris shine mai magana da yawun iyalan marigayin da ya tafi aikin hajjin daga ƙaramar hukumar Canchaga. Ya ce iyalan marigayin da suka hada da mata biyu da ƴaƴa hudu suna cikin wani yanayi na tausayawa.
Yara su ya bar mahaifiya da mahaifi, sannan ga mata biyu da ƴaƴa. To yanzu dai abin tausayi ne, don kuma shine a lokacin nan din shine tsayayye, shine babba, shine ginshikin gidan.
To yanzu me kuke so yanzu ai?
Yanzu dai in wa'annan hukumomi na jaha da na national sun ji su a bibiyi maganan wannan dan taliki, din a lokacin nan kan an karfafa gwiwan cewa za a biya diya kuma za a mai gidan ya dauki nauyin gina musu gida a nan.
To hukumar jin dadin alhazai ta jihar Niger dai ta ce lamarin yana tsakanin hukumar alhazan Najeriya da kuma gwamnatin kasar Saudi Arabia. Alhaji Abu Sufyan Siri-Siri jami'i ne a hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Niger mai kula da yankin Canchaga.
Mu ne za mu yi, ai da tuntunan an wuce wurin. To amma abu ne da gwamnati ne za ta yi. To kaga yanzu kuma kullun haka yi ana magana, kuma gwamnatin ga tsakanin National Hajj Commission da Saudi Arabian Government.
To jami'ar labarai ta hukumar alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce kawowa yanzu ma har an ci tarar kamfanin da ke kula da wannan na'ura ta Escalator, sannan ta yi ƙarin haske akan inda aka kwana game da wannan batu.
Su kamfani masu maintenance na wannan lift suna da laifi a act of negligence. Ya kamata da wannan abin ya samu matsala su yi barricade cikin da ba wanda zai yi shiga. So I'm finding insu. Based on that, Ministry of Hajj and Umrah ke finding insu on negligence. So na kon ta ci gaba da rubuta letters to ministry daban-daban, reminding them of cewa bawan Allah nan ana neman compensation. Their reply is su they cannot authorize compensation, sai dai kotu.
Jami'an labaran hukumar alhazan Fatima Sanda Usara ta ce suna ƙoƙarin ganawa da lauyoyi a yanzu haka domin sanin inda za su tunkara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari daga Minan jihar Niger. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Laraba dakarun Abjinawa ƴan Awari sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali, inda sojoji suka yi kutse cikin ƴan makonnin da suka wuce. Kungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun ƴan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin kasar da Murtaniya da Algeria da kuma Niger. Sanarwar ta ce za ta rufe hanyoyin da ke fita daga garuruwan Minaka da Kidal da Gao da Tumbuktu da kuma Taudeni. Sanarwar ta kara da cewa wannan toshewar za ta hada da duk wasu kayayyaki da hanyoyin sufuri. A cikin 'yan makonnin nan, dakarun 'yan tawayen Abjinawa sun yi rashin nasara a farmakin da sojojin Mali suka kai a tsakiyar watan Nuwamba, wanda ya kai ga kwato garin Kidal da ke arewa maso gabashin kasar. An sake gwabza fada tsakanin 'yan awarin da sojojin gwamnati a cikin watan Oktoba, bayan shafi shekaru takwas ana zaman lafiya a daidai lokacin da bangarorin biyu suka yunkuru domin cike gibin da janyewar dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ta haifar. Daga ƙarshe Jiya Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Iran ta gayyaci babban jami'in ofishin jakadancin Sweden domin nuna rashin amincewa da hukuncin daurin rai da rai da aka yanke wani tsohon jami'in gidan yari na kasar Iran bisa laifin kisa da aka yi a shekarar 1988. A ranar Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a Sweden ta amince da hukuncin da aka yanke wa Hamid Nuri mai shekaru 62 a watan Yulin bara sakamakon keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai da kuma kisan kai. A cikin wata sanarwa da ya fitar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Nasir Kanani ya ce abin takaici ne yadda kotun ƙasar Sweden ba tare da la'akari da ka'idojin shari'a na adalci ba ta yanke irin wannan hukunci mai muni. Ya yi Allah wadai da hukuncin da cewa ba abu ne da za a amince da shi ba. Ya kuma ce Iran za ta yi amfani da dukkan hanyoyin da doka ta tanada domin ganin an sako Nuri.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mata 'yan jarida a arewacin Najeriya sun kaddamar da wani zaure da zai zama na haɗin kai don ƙarfafa wa mata gwiwa. Da zamar ganin suna gudanar da ayyukansu cikin walwala da nasara tare da magance ƙalubalen da ke addaba su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hawa Umar ta aiko mana daga Abuja.
Taron wanda aka gudanar a ɗakin taro na Afri Hotel da ke Abuja ya samu halartar mata da maza daga kafafen yaɗa labaru daban-daban da ma wasu ɓangarori da dama. Sunan zauren shi ne Arewa Women in New Media, wato matan Arewa a kafafen jaridu na zamani, kuma ayyukansu zai karaɗe kafafen yaɗa labaru na zamani da a yanzu suke yayi wajen yaɗa labaru cikin sauki. Wacce ta shirya taron kuma shugabar ROTV 24 Rashida Yahaya Nuru ta ce hakika mata musamman 'yan jarida na fuskantar ƙalubale a aikinsu, amma duk da haka suna iya bakin kokarinsu wajen yin aiki bisa bin dokoki da kuma ƙarfafa gaskiya da kare al'adu.
Inda namiji zai shiga cikin kwanciyar hankali be raising eyebrow ba ke mace baki isa ki shiga wannan gurin ba, kuma ba wai don wani zai hana ki bane, don kina gudun zargi. Yanzu namiji zai iya shiga transcorp portal ya je ɗakin wani gwamna yana zaune a wurin ya je ya interview da shi, amma ke in aka ga kin fita daga wannan ɗakin, the only lifin da zai zo zuciyar mutane shine akwai abun banzan da kika je kika yi. Na farko shine ki tsarkake niyyanki. Dan mace ta tsarkake niyyanta cewa wannan abu ne da take yi na tsakaninta da Allah. Wani zai baki appointment, kina neman shi ruwa a jallo, zai baki appointment ki so guri kasa. To ke ne zaki kare kanki? Ke ne zaki kare mutuncinki? Idan muka tsarkake zuciyoyinmu babu inda ba za mu kai ba.
Daya daga cikin mahalarta taron Hajiya Amina Ibrahim Yusuf, kuma shugabar kamfanin DJ Travel and Tours, ta yaba da taron, ta kuma yi kira ga mata da su fito wajen yaɗa kyawawan manufofi tare da yin kira ga gwamnati da dukkan masu ruwa da tsaki da su ci gaba da tallafawa mata.
Abin ya burge mu saboda haka ina ba mata shawaran cewa duk wanda suna da wani manufa mai kyau da zai amfani al'umma da yara mata da mu kanmu mata da iyayenmu ma mata, ba ma mata kaɗai ba ma har da al'umma gaba ɗaya, a fito kada a ji tsoro. Mu insha Allah za mu ba da goyon baya. Muna roƙon gwamnati ta taimaka wa mata, so muna kyauta da ganin cewa irin wannan abubuwan ya kamata a ba mata tallafi.
Zauren ya buƙaci jama'ar Arewa da su rika marawa mata baya da ba su shawari don kare haƙoƙin yankin mai yawan ƙabilu da faɗin ƙasa a Najeriya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1931 4960 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka.
Shine cigaban Najeriya, zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta Abuja. da ani a baya kuma gani mutai da bakin cikin juna Allah ke magani kuma jin yanzu ga zuwa zuwa mun zauna lafiya shi kallo yau lafiya wutar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini
Kamar Allah yanzu kuma ga shirin nakasa ba kasawa ba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zam kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkar mu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba. Wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Har yanzu dai muna birnin tarayyar Najeriya Abuja a ci gaba da sauraron bayanan shugaban wata kungiyar makafin arewa Yarima Suleiman Ibrahim dan kasuwa dan siyasa kuma mai bincike akan al'amuran zamantakewar al'umma a wannan jikon bakon shirin na mai bayyana damuwa kan yadda yaki da sana'ar bara ya rikide zuwa tauye haƙoƙin nakasassu a wasu jihohi sakamakon rashin fahimtar abubuwan da dokokin Najeriya suka tanadi
akwai wata hukuma nan birnin tarayya Abuja amma ina tunanin namun ta sunan hukumar amma dai bazan iya manta akwai director na ce mishi Alhaji Sani Rabe mutumin Katsina ne ato yadda ma'aikatar take wulakanta masu bukatun musamman Haji Madina Abdul Ashani ina kalubalanta duk wasu kungiyoyin masu bukatun musamman na Najeriya da ita hukumar masu bukata na musamman da su zan irin cin zarafin da ake masu bukata na musamman a kama su mu ba mu ce cewa su baran ba dan mun san ba daidai bane amma idan mutum yayi baran an kama shi maimakon a ce an iya kebe shi hannu gurin an mishi hukunci an karbar mai kudi in an ce tara ne ina receipt ba kan ta ake biya ba Haji Madina akwai binciken da muka yi ana ga mu cewa in aka kama mata masu bukata na musamman da jagororin su yin sun ce mata akwai abubuwa wanda nan ba nan ya kamata yin magana ba su director na ga mishi zamu sawo ko da ke kungiyoyin kare haƙin dan adam watakila suna kare illa kawai amba mutane ne masu lafiya amma mu zamu samar da wata kungiya amma karkashin wannan shugabanci namu kungiyar shi ne zamu ci gaba da addu'a Haji Madina wallahi na koyar da mutane a Kano da wasu jihohi na koyar da su nauyi amma na rubuta ma ita gwamnatin tarayya na rubuta mata proposal abinda za ta kayan aiki za su saya musu ba ta saya ba
to kai a wace sana'a ka kware
ni dan
kasuwancin siyasa
yes ni dan kasuwa na Haji Madina ina kasuwanci kuma ina godiya bisa ni'imar da Allah ya min kuma ina yawan jan hankalin masu bukata na musamman ina ga musu cewa shi tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje abinda ya sa ya yadda da ni kuma yake jana ya yadda cewa ina da wasu hikimomi da dabaru wanda in na bada shawara za a dauka kuma a samar da ma mutane masu bukatun musamman mafita wata kila wanda suke kan su to me yasa baka yi ba har ya gama lokacin da muke ta kokarin yi samar da wata mafita ga masu bukatun musamman wasu ganin suke kamar amma in har ya nima yana Kano su ba za su samu hanyar su ci abinci ba amma nagode wa Allah nagode wa tsofaffin ministoci na Kano da kuma na kebbi tsohon ministan shari'a ya ba da dama mu iya taimaka masu bukata na musamman kuma ina alfahari da cewa tsohon ministan tsaro magashi ya yi da cewa masu bukata na musamman mutane da suke bukatar a tausaya musu a taimaka musu duk da irin rashin amma tsarin da muka so a dauko har lokacin zo ci musu ba iya yi ba amma muna fata muna roko ga wannan gwamnati musamman gwamnatin mu na arewa yau Hajji Madina idan kika ga mutum yana bara a Saudiya wallahi dan arewa na Hausa Fulani ne abin kunya yau idan kika ga mutum yana bara a inda kasar da ba arewa ba ba musulmi ba dan arewa ne ba muna fada bane dan mu tozarta su a muna fada saboda shugaban su san cewa muna da haƙi
barin tambaye ka shawarar ka a kokarin shawo kai ko kuma magance harkar cin hanci da rashawa a wannan ƙasa ta mu
na'am na farko idan ana son magance cin hanci da rashawa sai shugabanni sun zama adalai sai kuma sun zama masu tausayi sai kuma sun zama masu tsoron Allah shi cin hanci da rashawa rashin tsoron Allah shi yake kawo cin hanci da rashawa amma duk yayin da shugaba ya sani cewa yana tsoron Allah yana da imani ba zai ma yarda ya karbi cin hanci da rashawa ko kuma ya bari sannan na biyu su ɗan majalisa da ki ga idan mutum yana waje kafin ya zama ɗan majalisa sai ki dauka wanda mutum ne wanda in aka ce mishi amma an aikata wani abu sai ga hadda kuka amma wallahi Hajji Madina yana shiga majalisa sai ki ga ya zama tsohon kura dama sai mu rasa gane me yake sawa kamar idan ka shiga wannan zaurin kamar akwai wani shayin da ake ba su yake juya musu kwakwalwa ne ko menene ban sani ba Hajji Madina akwai wani ɗan majalisa ne na da cije ta kaskano wallahi na tinka dai shi ina son ga mai halin da masu bukata na musamman suke ciki daga yankin da na fito daga yankin da daga karamar hukumar na fito Hajji Madina yana gani na ba mai tsaya saurare ni ba yace ni ba zan ganka nan ba na ce mishi wannan aiki ne na majalisar kani bai saurare ni ba
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da karashen wannan tantaunawa yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya Yarima Suleiman Ibrahim da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ni Suleiman Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
to wallahi yanzu kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana
jaridar da babban jaridar kasar Ghana The Daily Graphic da mu so masharkin jaridun na yau kuma babban labarin sa shine Dr. Mahmud Bawum ya mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar New Patriotic Party ya kada zaben sa a zaben ranar majalisun gundumomi da unit committee na shekara ta 2023 ya kada zaben nasa ne jin kadan bayan tsakar rana a Bariga DA Primary School polling station dake a cikin garin sa wato kauyen sa kenan Walewale dake cikin jihar Arewa maso gabas ya samu tarbon jama'a da isassa sai Dr. Baumia ya ci gaba kai tsaye ya tafi inda aka bincike sunan sa ya tafi ya kada zaben sa na ainihin wato majalisun gundumomin da kuma na mambobin committee inda ya zabi mutum biyar jin kadan bayan haka yayi jawabi ga yan jarida Dr. Baumia ya bayyana jin dadin sa da yadda aka gudanar da wannan shiri Salen Allen an sake kama kakakin sabuwar jam'iyyar New Force Shalima Ambisi jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labari labarin jaridar take kakakin sabon jami'in da ake cewa New Force Political Movement Shalima Ambusi an sake kama ta bayan an charge ta da samun takardar izini wato permit na dalibai da kuma gabatar da kanta a fiska na ƙariya bayan an janye wannan yar kasar Belgium an gabatar da ita a makon jiya ana zargin ta da yin amfani da takardun ƙarya a matsayin daliba na Ghana Christian University College domin ta samu takardun zama wannan shari'a dai ana sa ran da za a yi shi baki ɗaya a ranar talata bayan an ba ta beli na kuɗi Ghana Cedi 20,000 rashin matan jam'iyyar NDC na ƙasa sun yi imani da nasara a babban zaben shekara ta 2024 jaridar Daira ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce Dr. Hana Luisa Bisiu Koti organizer din mata na ƙasa na babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress ta yi nasarar na jagorar ƙungiyar matan a wurin wani buki nasu na ainihin bukin ƙarshen shekara ta 2023 wannan taro na kwana uku an yi shi ne daga ranar 11 zuwa 13 ga watan Disamba na shekara ta 2023 tare da maida hankali akan take gina Ghana da muke bukata da kuma bayyana matsayi na jinsi na manifesto mata da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Radwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya dage kada ƙuri'a a jiya Laraba a wani yunkuri na samun goyon bayan Amurka kan wani kuduri da ke neman sauƙaƙa kai kayan agaji zuwa zirin Gaza, inda hukumar samar da abinci ta duniya ta ce rabin al'umma yankin suna fama da yunwa sakamakon har-haren da sojojin Isra'ila ke kaiwa. Tunda farko an shirya kada ƙuri'a a ranar Litinin, sai dai an dage kada ƙuri'a sau da dama, yayin da jami'an diplomasiya ke neman hanyar da Washington za ta iya amincewa. Jinkirin da aka daɗe ana yi a rumfunan zaɓe ya tilasta wa jami'ai tsawaita lokacin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar Congo zuwa yau Alhamis. Masu zaɓe da dama a ƙasar ta yankin tsakiyar Afirka sun yi ta fama wajen kada ƙuri'a saboda ƙalubale da suka shafi kayan aiki da tsaro, lamarin da ya ƙara haifar da damuwa kan sahihancin zaben. Hukumar zaben ƙasar ta ce a yau Alhamis za a buɗe rumfunan zaben da ba a sami damar buɗewa ba a jiya Laraba. Bayan da ta rage kai har-hare kan Ukraine a lokacin bazara, Rasha tana haɓaka kayayyakinta don sabon mataki na yakin a lokacin hunturu, wanda zai iya haɗawa da ƙoƙarin faɗaɗa nasarorin da ta samu a gabas da kuma yin mummunar illa ga muhimman ababen more rayuwa na ƙasar. Da alama shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin yana fatan cewa matsin lambar sojoji mara kakkautawa haɗe da sauya salon siyasar yammacin duniya da mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas zai rage goyon bayan da Ukraine ke samu a yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gwabzawa, lamarin da zai tilasta wa Kyiv mika wuya ga bukatun Moscow. Jiya Laraba da karin Abjinawa ‘yan aware sun sanar da cewa sun kafa shingaye da suka toshe manyan hanyoyi a arewacin Mali, inda sojoji suka yi kutse cikin ‘yan makonnin nan da suka wuce. Ƙungiyar mayakan CSP mai kawance da dakarun 'yan tawaye ta ce ta yanke shawarar kafa shingaye a dukkan hanyoyin da ke kan iyaka arewacin ƙasar da Murtaniya da Algeria da kuma Nijar.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin, wato da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi 3 kenan agogon Ghana. Kada manta za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumdumin su. Da kuma iya lekawa shafukanmu na Facebook, X wato Twitter kenan, Instagram da kuma YouTube domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya yi ta ni gabatarwa da Solomon Abudi haɗa mana shirin, sai injinan mu Charleston ni Mahmud Lalo nake cewa a wuni lafiya.